أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسوء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى سايكي قسم جوا ترى ركوتا تشكوني سابا شرنا فتوين رحمة شرنا ليكي باقو داما دومن عيكو دي تنبيو ينكو ونن اسكشا في أديني درعيوة زوا قمالا دومن سام مفتاح كما أنا إياه كمان دا سابنا نتنبيو جا تشكوني مشريني ta yar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar 0703-360-4455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 2 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1445 bayan jinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 17 ga watan Satumba na shekara ta 2023. Kuma kamar kuma lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu Oyen babban malami a singar nazarin shira da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Jalal Sassin da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Da kuke tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda tambaya ta farko mallan take cewa ina tambaya ne akan hadisin da aka ce idan har ladan ya tada ikama ga wani mutum wato ga wani mutumin daban domin ya ja sallah to kuma baya halatta shi wannan mutumin ya daina jan sallar ko da liman din da yake na masallacin ya zo wannan masallaci wato da yake cewa misali a ce ana tura liman bai zo ba sai wani ya wuce gaba domin ya ja sallar kuma an gama tada ikama kafin ya yi kabbarar harama sai liman ya shigo to baya halatta shi wannan mutumin ya ce zai dawo baya domin ya baiwa shi liman din na ainihi waje domin ya ja wannan sallar.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Limami a masallacinsa da mai gida a gidansa da shugaba a masarautarsa, waɗannan duka su suka fi cancanta su ja mutane sallah in wani ba zai ja sallah inda suke mulki ba sai da izininsu. Wani ba zai ja sallah a ƙarƙashin abin da yake ƙarƙashinsu ba sai da izininsu. Wato mutum ne ka kai masa ziyara gidansa lokacin sallah ya yi za ku yi sallah, to shi ke da haƙƙin ya ja sallah sai da in shi ya yi maka izini, ko da kuwa ka fi shi karatu ka haddace Ƙur'ani shi bai haddace ba, ka san littattafan fiqh shi bai sani ba, to shi ne da aula ya ja sallah sai in shi ya yi maka izini to shi kenan. Haka nan mutumin da yake masallaci shi ne limami ratibi, yana nan ba ka jan sallah sai idan shi ya yi maka izini ce shi baka jan sallah, ko da ka fi shi ilimi ko da shi ɗalibin ka ne kai ne malaminsa, amma da ka same shi a masallacinsa nan sultan ɗin sa ne. Shi ne a faɗar annabi la yu'minu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, kada wani ya yi ma wani limanci a wurin wato sarautarsa inda yake sarautarsa ce, liman a masallacinsa nan masarautarsa ce, don haka ba za ka ja shi sallah ba sai da izininsa. Don haka irin yadda galibi ladananmu da wasu daga cikin mamu da suke zuwa sallah ke da azarbaɓi, idan aka ce saura minti aka kira sallah an ba da minti goma a tayar da sallah bayan minti goma sai liman ya ɗan ƙara minti biyu ko uku sai dai ya zo ya samu ana sallah, tare da cewa an tabbatar yana nan wataƙila wani abu ya ɗan tsare shi ya ƙara minti biyu uku, kamar irin wani wahayi ne aka yi cewa idan ba a tada sallah na a daidai lokacin ba sallah ba za ta yi ba, ba za a ɗan ɗaga masa ƙafa a ɗan ƙara masa minti biyar ba sai nan gob wani ya shige gaba a kama sallah sai dai ya zo ya samu an shiga sallah. Wannan ba daidai muke yi ba, a yi haƙuri ko da an ƙayyade minti goma za a yi ƙama bayan kiran sallah. Da liman yana nan, wannan ba doka ba ce ta Allah, ko dokar Allah ce ana samun istisna'i, akan samu togaciya ce to an ɗaga ma wani kafa saboda uzuri sauraka, inda ba shi ya ce da zarar kun ga lokaci ya yi ba, da zarar kun ga lokaci ya yi kan kuta da sallah ko na zo ko ban zo ba, in ya shi ya ba da wannan izinin na gaba ɗaya shi kenan ana da wani izini daga wajen sa amma haka kawai saboda wasu mutane sun yi wa masallacin timing ba sa son su wuce minti kaza a masallaci to dole a tare sallah ko da liman bai zo ba duk abin nan za a sa wani ya sallah ba ita jin haushin shi ne ban cewa yana bata mutane lokaci zama masallaci kamar kana kana zauna a masallaci da bai ce mala'ika ne yake maka nake nema maka gafara matukar kana gurin ka a masallaci kuma kamar sallah kake ana da fita maka lada saboda ba zaman banza kake ba ila wani in ya gama nan zuwa zai zama banza zaman hira ba wani abin kirki zai ba shahid idan ya zanto an yi irin wannan biman yana kokarin tahowa wataƙila yana hanya ba an tura wani ana gama iqama sai ga liman ya shigo to shi ya fi cancanta ya ga sallah sai dai in shi ya ce ba wannan da ya riga wuce gaba ci gaba da sallah shikenan kuma shine a haƙu cewa inda aka gama iqama to sallar ta zama ta wancan limancin ya zama na wancan wannan bai isa ya yi limanci ba wannan ba sai ina aka karanto hadisin ba saboda samun da hadisi ya faɗi wannan ba saboda hadisin da na sani cewa ba a yi wa mutum limanci a inda yake masarautarsa ce liman masallacinsa masarautarsa ce mai gida a gidansa masarautarsa ce masaraki a gurin sarautarsa masarautarsa ce sai da izininsa za ka wuce gaba ka tashi sallah wannan shi ne abin da yake akwai amma wannan hadisi ban san ina aka samu shi ba
to wannan shi kuma yake cewa malami ne hukuncin liman ya karanta fatiha sau biyu a raka'a daya ma'ana ya ce hakan ya kasance lokacin da liman ya yi karatun fatiha sai ya karanta aya amma kuma sai ya tuntuɓe wajen karatun ko kuma ya kasa ci gaba to maimakon ya kawo wata surar daban a kan fatiha kawai sai ya ƙara karanto fatiha sabuwa sannan ya karanta wata gajeriyar surar sannan aka ci gaba da sallah
abin da zan kara a tambayar da ta gabata zai kara nuna maka wancan maganar ba take ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin Abubakar ya ja sallah sai na Abubakar radiyallahu anhu ya ja sallah shi ko da bai da lafiya yaji yana iya fitowa masallaci sai na Abubakar yana sallah ya fito masallaci sai na Abubakar ya jawo da baya da bai yana nuna masa ya tsaya amma dai bai tsaya bai ja da baya sai zanto Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sallah Abubakar yana sallah da sallah Annabi shi kuma mutane su sallah da sallah Abubakar kaga nan ana mai an mashi ga sallar ba wai gaba ce akai ba ana tsakiyar sallar amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sallar ya ce mutane sun yi sallah da sallah Abubakar ne dan shi suka sani yana sallar shi kuma shi yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wannan da shi yake nuna maka dai waccan magana haka dai kawai aka sako ta daga wannan maimaita karatun Fatiha da gangan ko bisa sahau ko bisa rabkanwa a cikin sallah idan mutum ya karanta Fatiha sai yake shakkar wasu abubuwa da ya karanta ba daidai bane a cikin Fatiha sai ya karanta ayoyi uku sai ya kula cewa ko aya ta biyu ba daidai ko ta farko ya yi dan kuskure ko ya kusa gamawa sai ya ji cewa kamar ya karanta aya ɗaya ba daidai ba ba laifi dan ya sake maimaitawa ko ya fara karatun a boye wani lokaci mutum yakan shigo sallah jahariya sai manta sallah ce jahariya sai ya dan fara boye karatun sai ya fara karatun fatiha sai ya tuno ya tashi farawa sai ya dawo farkon fatiha ila ya kai ihdinas siratal mustaqim sai ya tunace ai sallar jahariya ce magariba ce sai nan da nan sai ya fara daga farkon fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kaga ya karanta wani bangare na fatiha to wannan duk babu komai sallar sa tayi ta inganta kawai dai kada mutum ya maida abin waswasi kullun ya karantawa sai ya je cewa ba daidai ya sake dawowa baya to in ya haka kuma ya bude kansa kofar waswasi sai ya zama kuma abubuwa da yawa a cikin sallar sa yana ta waswasi ya yi sujjada biyu ya rika tunanin ko da yace yayi sake koma yayi ta uku sai aka kada ya maida abin ya zama al'adarsa idan ya gama fatiyar duka yayi samu kokonto ko yayi ta a cikin sirri ya ga tuno cewa sirri ce sake dawo a maimaita ta yana sani wannan duka babu komai akwai mazhabar na da wani kauli daga cikin mazhabar Hanabila suna cewa in ya maimaita da gangan ya maimaita ta da gangan yana sani ba tare da sahu ba sallar ta baci domin kamar yayin ruku'u ne sau biyu da gangan ko sujjada ya ƙara yin wata ya ƙara yin wata uku ya ƙara sujjada uku ya zama uku da gangan suka ce to sallar ta baci amma dai a gurin malamai cewa akwai kamar malikiyar su da bambanci tsakanin rukunin da yake aikace yake yin sa da rukunin da yake kauli ne kamar fatiha fatiha rukuni ce amma rukuni ne kauli ba fi'ili ba kamar ruku'u da sujjada saboda haka suka ce anan koda yayi ta'ammuli ba ce sallar ta bace ba dai ba haka ya dace ba yayi makaruhi haka nan suka ce in a sahau ne cikin rabkanwa ne ya maimaita fatiha sau biyu to sai su yi da sahawi sai su jira ba da salam wanda su ce in a sahau ne wato bisa rabkanwa ce ne
to sai wanda yake ta malam shin ya halatta mutum ya ci gaba da haihuwar yaya alhalin yana ganin yanayin samun sa baya wadatar da iyalansa a yanzu ko kuwa ya dakatar da haihuwar saboda yanayin kunci da talauci
to dakatar da haihuwa ko kayyade haihuwa idan ya zanto saboda wato rashin lafiyar ita wadda ta haihu take haihuwa wato ba za ta iya jurewa haihuwar ba tana shiga wani yanayi mawuyaci in ta zo haihuwa haihuwar tana mata barazana kan rayuwarta wanda ya halatta a dakatar mata da haihuwa ko kuma ta zanto tana irin me suke ce masa kwanni suke ce masa tana yawan haihuwa din akai akai saboda renan yaran da kula da su da tarbiyyar su yana mata wahala ga wannan yana dan rarrafe yana dan tatata bai gama iya tafiya ba sosai ta samu wani ciki saboda wannan zai ta haife shi yana buƙatar taimakon ta wancan gashi ma bai ba abin da ya iya ba abin da ya sani ba zai iya komai ba ko tafiya zai sai an dauke shi to saboda wannan sai take buƙatar jinkirta wato sa tazara tsakanin haihuwarta da wata haihuwar wannan duk babu komai ya halatta dakatar da haihuwa ko a jinkirta ta saboda abin da ya shafi rayuwar ita babin ita uwa saboda wani dalili ya sa haihuwar tana ba ta matukar wahala tana mata barazana a rayuwarta ko kuma ya zanto tana haihuwar yara in gudul babu tazara a tsakaninsu ta sa tazarar haihuwa ita wani ba wai ta dakatar da haihuwa ta sa tazarar haihuwa wanda ba ya halatta amma mutum ya kayyade adadin abin da zai haifa ko ya dakatar da haihuwa saboda wai gudun abin da zai ba su ci wanda haramun ne wanda aqida ce mara kyau Allah subhanahu wataala yana cewa min dabbatin fil ardi illa ala Allah رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وني مي تفيا ابايان قسا فاجي ارزكين سا ينا وجن الله فاجي ارزكين سا ينا وجن الله سوراك باب وني وندا ارزكين سا با هنن الله يكي جين چيوا ان يا رغي هايحوا زي يي داوكان نوين iyalansa in ya bar su sun yawa zai kasa daukan nauyinsu wanda muna da zuturi ga Allah subhanahu wataala da jin cewa kai ne kake ciyar da abin da kake samu Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyahu wa nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke ciyar da su mu muke ciyar da ku Allah ya ce ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha nahnu narzuquha babu wa iyyakum wato wa kayyin dabbatin dabwa to masu tafiya a ƙasa suna nan da yawa wanda ba za su iya daukan arzikin su mu ne muke azartar su mu ne muke ciyar da su saboda ka arziki na Allah ne subhanahu wataala a hannun sa yake shi yake barwa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wani yana nan daga shi sai matarsa sai yayansa biyu Allah ya kuntata masa wani mai ƴaƴa 30 shi yake kulawa da shi shi yake taimaka masa wanda duka Allah yake yin wannan don haka jin cewa saboda ciyar da wa ciyarwa saboda kawai arziki abincin da za su ci zaka dakatar da haihuwa ko zaka hana haihuwa wannan laifi ne amma saboda wasu dalilai da suka shafi lafiya ko kuma wasu abubuwa da suka shafi dawainiyar maslaha ta yaro in ya zanto ba za a iya kula da shi saboda kankanta ana buƙatar tazara wanda ya halatta saboda haka mu guji shigo da akira irin ta Yahuda ba dauka kamar mu ne muke wa kanmu daura kaza muka haifu kadan to zamu iya ciyar da su zamu iya shayar da su za su musu gata in suka yawa to Allah zai toshe mana hanyoyin da zamu iya daukar nauyin su usani kuma babu fa wani wanda Allah ya yi nufa zuwa sa duniya ko mun da baraka sai ya zo duniya Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake shi sai Bukhari yana cewa ma min nasabatin ka'inatin ila yawm al-qiyama illa wa hiya ka'ina babu wani rai babu wani mutum da zai kasance har zuwa ranar gobe kiyama face ya kasance bana ba face an kalice shi saboda baka da iko ka dakatar da abinda Allah bai dakatar ba saboda ka kyautata wa Allah zato dauka ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa kada a hada akidar dakatar da haihuwa ko kayyade haihuwa da maganar ciyarwa da shayarwa Allah subhanahu wataala yana cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa shi ka hakurkurtar da kanka ka umarci iyalanka da sallah kuma ka hakurkurtar da kanka akan ta la nas'aluka rizqan bama neman arziki ta bangaren ka nahnu narzuquka mu ne muke zata mu zamu azarta ka mu zamu baka wace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke ciyar da su mu muke ciyar da ku saboda ka dauka cewa komai na hannun ubangiji wa ka cire wannan gobar akida da zuciyar ka na
so ne shi kuma yake malam malamin sun yi hana shi yin sana'a kwata-kwata kuma har shago mahaifiyarsa ta bude musu amma ya hana su zuwa yace ga shekarunsa sun ja sosai kuma baya iya daukan dawainiyar su ta komai ko da cikin makaranta yace mahaifiyarsa ce take daukan dawainiyar gidan gaba daya yace ya roke shi akan ya yadda kuma haka al'adarsa take duk wanda ya taso a gidan ya girma sai ya hana shi yin sana'a kuma ba zai dau dawainiyarsa ba shine ke cewa malami ya kamata yayi ya zauna ya watanni dai baya zuwa kasuwar abin ya dame shi ya kasa jurewa daga baya ya tashi ya koma kasuwar shine ke tambayar me ya kamata yayi
abin da ya kamata shine ya je kasuwa ya nemi na kansa haka musulunci ya koyar cewa mutum ya tashi ya nema uba ba zai iya hana dan sa neman abinci ba ko da yana bashi inda dan ya mallaki hankalinsa ya balaga yace ba zai je kasuwa ba zai sana'a ba sai dai ya zauna kawai haka nan kuma shi ba bashi zai yi ba wannan ba daidai bane musulunci ya umarci ƴaƴansa cewa su fita su ci su nemi abinci wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah Allah ce idan Allah shine ya sanya muku kasa ta zama hurariya famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sasanninta wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala Allah ji maganar juma'a yace idan aka gama sallah shikenan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlika ku watsu a bayan kasa ku nema daga fadalar Allah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghu min fadlillah Allah wasu suna tafiya a cikin kasa suna safara a cikin kasa suna nema daga fadalar Allah shine arziki haka ubangiji subhanahu wataala shi yayi umarci bayan sa ya yabe su da fita su nemi na kansu da fita su nemi na kansu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ya dauki igiya ya je ya hau dutse ya yi itace ya sauko ya kai kasuwa ya sayar shi ya fi masa alkhairi akan ya rika bin mutane yana roƙon sa yana neman su tallafa masa sun ba shi ko sun hana shi saboda ai musulunci ya umarni da aje a nema amma ya zama uba maimakon yi wa ƴaƴansa tarbiyyar dogaro da kansu bayan kuma sun taso sun mallaki hankalinsu kuma sai ya zanto shi yake hanawa shi kuma ba daukar nauyin sa yake ba sai dai ya bar uwarsa ta dauko nauyin su wannan ai ba daidai bane shi kansa mai laifi ne a nan da ya watsi da waɗanda Allah ya dora masa alhakin kula da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul ya ishi mutun zunubi wato ya ishi mutun laifi a gurin Allah ya tozarta wanda nauyin sa yake kansa wanda nauyin ka yake kansa ka tozarta shi ma'ana kai watsi da shi ka daina kula da shi ka daina daukan dawainiyarsa bayan kuma nauyin ka yana kansa ko da ya ishe mutun zunubi abin da sauraka shi da ya kasa daukan dauniyar mahaifiyar ku kadara ku kun balaga ku zama mutane daukan dauniyar ku ba su zama wajibi a kansa ba amma mahaifiyar ku tana nan matarsa to wajibi ne da ya dauki dauniyar ta inda akwai yara kanana da suke tare da su wajibi ne dauniyar su to ya yi watsar da abin da Allah ya wajabta masa na daukan dauniyar su ya bar ita take yin wannan dauniyar kuma ya ce ƴaƴan sa wanda suka mallaki hankalin su ba su je su nema ba wannan ba mahalli bane da za a yi masa da'a a nan
to ne ke cewa mallan shine abokin sa ya kai shi kasuwa ya koya masa kasuwanci ya kuma ba shi jari yana juyawa idan suka samu riba idan ya samu riba sai su raba tare yace to yanzu shi ma Allah ya taimake shi ya samu jari yana so ya mayar masa da kudin sa da ya bashi na farko domin yayi wannan jarin yace amma ina jin nauyi shine ke tambaya mallan menene mafita me ya kamata yayi
to na farko idan ya zanto shi abokin nasa shi ma mabukaci ne akan harkar kasuwanci sai shi kuma yake da bukata akan kudi da za su yi kasuwanci sai ya bashi dan ya juya su sabo abin da zasu ina ga baya daga cikin karamci in ya zama haka yake baya daga cikin karamci baya daga cikin mutunci yanzu dan kai ka samu naka sai ka ce ka cire shi shi ya je ya jira kansa bayan watakila shi ba sana'ar ya iya ba yadda ka iya ta ya fi ka iya sana'ar ko kuma shi akwai wasu abubuwa can da za su iya hana shi yin sana'ar amma samun bukatar ka kai ta za ka yi sana'ar ya zo ka tallafa maka kai ma ka tallafa masa har ku ka samu wani abu to haka kawai ka zo ka ce ka tuna ka samu jarinka rige kudinka kai ma ka je ka jira kanka ina ga in kai haka ka manta falalar da ya maka dan Allah ya ce wala tansawul fadl bainakum ka ku rika manta falalar da ta shiga tsakaninku alfarmar da ta shiga tsakaninku ya maka alfarma ya maka rana kai kuma yanzu saboda ka samu jarin ka zaka barka ka yakice shi sai dai idan ya zama na shi daman yake da kafafuwansa yayi maka haka ne dan ya tallafa maka ka samu abin da kai ma zaka rika juyawa kai ma ka samu abin da zaka rika samu na yau da gobe amma shi yana da sana'arsa yana da kudin sa yana da harkokinsa sai ka cewa ka samu yanzu abin da zai iya rike ka zai ku yi lissafi ku ci to ga kudaden nan da na karba a wajenka ga kuma ribar da aka samu ta wannan wata ko wannan shekara ga taka ga tawa kuma wannan taimako da kai mu alhamdulillah ni ba yanzu na ga zan iya tsayawa da kafata ba sai na buƙaci wani taimako ba gashi haka nan ba zai damu ba saboda ban shi ba wai da wannan ya dogara ba yana da abin da yake yi illa iyaka kai ya so ya taimakawa na san wannan ba zai zama da matsala ba amma in ya zanto shi ma yana ta amfana da wannan kasuwancin da ake tare yan sai kake ganin ta hanyar sa da kake samu hakkake tara ribar kai ma har ka isa kai naka kai bai kamata ka cire shi daga sharika din ba daga tarayyar da kuke ka tuna falalar da yayi maka a lokacin da ka zanto ba ku zaka sai kai hakuri ku ci gaba da yi hakan kana taimaka masa yana taimakon ka wannan shi ne abin da ya dace ya kasance
to sai ne ke cewa ya ji malam wadda ba da kai akan yarda da Allah kuma yake son karin bayani game da bambancin da ke tsakanin imani da Allah da kuma fiqatu billah da kuma tawakkul billah shi ne ke son malai masa karin bayani
to abin da ka ji a cikin huduwa shi ne yarda da Allah mutum ya zanto siqa billah ka yarda cewa ubangiji subhanahu wataala me iya yin duk abin da ya so ne ga bawansa kuma ubangiji subhanahu wataala baya watsi da bayansa na kwarai wanda suka mai da al'amuransa gare shi duk sanda wani abu ya taso sukan nemi taimakonsa sukan nemi agajinsa baya watsi da su wannan shi ne asiqatu billah kada ka rika zumuna nawa Allah zato tawakkali shine ka tsaya kai abin da aka ce ka rike na asbab tare da mai da al'amari ga shine tawakkali at-tafwid abin nan al-akhdh bil asbab ba tafwid al-amr ila Allah kai riko da sababi sannan ka mai da al'amari kuma ga Allah kakkaji cewa wannan sababin da ka rike shine zai sabar maka da abin da kake so zai biya maka bukata dauka cewa wannan umarni ne ka bi na ubangiji subhanahu wataala ka je kasuwa ka kasa kayan sayarwarka kuma ka mayar da al'amari na samu ko rashi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine tawakkali asiqa kuma ka rika jin cewa Allah subhanahu wataala ba zai tozar ka ba zai watsar da kai ba in dai ka nema a wajen su tare da kiya zuciya zai maka wannan shine sai ka yarda da cewa Allah zai yi ba yarda da cewa Allah bai iko ne akan komai imani kuma wannan sananne ne imani da Allah shine yarda da sabuwarsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da yarda da dukkan wani abin da ya danganci Ubangiji subhanahu wataala wannan shine al-imanu billah
to sai mai tambaya na gaba yake cewa mallan menene bambancin wato matsayin jinin yanka ko na rauni a musulunci yace da mun yana tare da wani mahauci wanda da yawa tufafin sa yakan bashi da jini mai yawa a lokacin da yake aiki idan lokacin sallah yayi kuma sai ya sallah da jinin haka nan kuma kai masa magana sai ya ce ai jini ba na tsa bane har yana kafa hujja da cewa akwai lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ranar sallar layya yayi sallah da jini a tufafin sa shine ke tambayar menene matsayin hakan da kuma gaskiyar wannan magana da yake kafa hujja da ita
magana da jini malamai suna da maganganu dangane da akwai jinin da yake bil ittifaq da ijma'in malamai wannan babu hukunci akan cewa jini ne wanda yake najasa ne kamar jinin al'ada jinin haila wannan najasa ne wannan babu sabani tsakanin malamai cewa jini ne najasa akwai jinin da yake shi ma babu sabani akan cewa jini ne wanda yake na halal ba najasa bane kamar jinin kifi misali jinin kifi ba na jasa bane wanda na halal ne kamar jinin da yayi saura a jikin dabba bayan an yanka ta bayan an yanka dabba akwai jini da yake saura a cikin naman ta wannan shi ba malamai suna cewa babu komai akan sa sai jinin da yake ya fita daga cikin mutum ko kuma ya zuba lokacin da ake yanka dabba damul maswa kenan to anan galibin malamai mafi yawancin su arwawa suna hikaito ijimari cewa jinin da zai zuba addamul maso yayin da ake yanka dabba jinin da zai kwarara wanda najasa ne haka nan jinin da zai fito daga cikin mutum shi ma najasa ne sai ga abinda ba za a iya tsare kai daga gare shi ba wato kamar mutum ne ya ji rauni ko da an sa magani ko da abinda akwai jini da zai saura a ciki ko yayin da tsafowa to wannan la yumkinu al-ihtirasu min to wannan duk an yi afuwa a kansa ko dan jinin da yake baye da yawa yasir min ad-dam mara yawa abin nan malaman malikiya suna kaddara shi da qadr ma duna dirham dirham shine dan tabo da yake fitowa a cikin kafar al-fadari haka kafar dabba za ga shi baki da bai fi kamar girman kwabo ba kwabo da muka sani na da bai fi girman kwabo ba to sai cewa wannan ana yin afuwa daga gare shi to amma akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka ja akan addamul maso suka ce su suna ganin ba wani hujja da take nuna cewa addamul maso na jasa ne Allah subhanahu wataala yana cewa qul la ajri fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ibin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs kace la ajri fi ma uhiya ilayya cikin abin da Allah ya bin wahayi ban samu ba abin da yake haramun ga wanda zai ci ya ci illa an yakuna baitatan sai dai in ya zanto mushi ne aw lahma khinzirin ko naman alade aw daman masuhan ko jinin da ya kwarara aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun to lalle shi wannan najasa ne to wasu kai hujja da wannan ai cewa kaga ana an ce addaman maso an faɗi jinin da ya kwarara jinin da ya kwarara shi jinin da ya kwarara lokacin da ake yanka dabba shi to kuma an ce fa innahu shi wannan abin da aka ambata rijsun kazanta ne to da yawa daga cikin malai suna cewa fa innahu wannan damirin yana koma duka uku abubuwan uku ne almaita mushi da lahma khinzir damin masuh jinin da ya kwarara da naman alade dukkansu mushi suka ce wannan damirin fa innahu duk da cewa an kawo shi da lafazin mufradi fa innahu yana koma akan abu daya to yana koma zuwa ga damirin da yake cikin kana ya kula din da Allah ya ce qul la ajri fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna huwa to wannan fa innahu din yana koma zuwa ga damirin yakuna ne shi yasa aka ifradin sa saboda haka duka abubuwan uku sun shiga ciki to wasu kuma suke ja da wannan akan cewa a'a abun karshe kawai shi jadmiri yake koma zuwa karshe ne al-aqrabul mazkur shine fadar al-abin lahma khinzir naman aladi to wannan naman aladi shine yake nufi da fa innahu rijsun shi naman aladi banda sauran abin nan zaka sai suka ja da wannan kan cewa jinin da yake fita daga cikin dan adam babu wata hujja da take nuna najasa ne suka ce saboda akwai hadisi cikin sahih al-bukhari da ya kawo shi wani na jabir da abdullah annabi ya tura su su je su yi tsaro da daddare su ba su yi gadi da daddare ya tashi yana sallah sai ya washe wani mushriki sai ya harbo kibiya sai ta samu mutumin nan ya sake harbowa hawajensa uku tana samun shi bai katsa sallarsa ba har ya gama sallarsa to suka ce kaga jini yake fita daga jikinsa inda najasa ne zai katsa sallarsa domin ya kawar da wannan najasa bai kamata ya ci gaba da sallarsa sai to amma ci gaba da sallarsa da ya haka ta nuna cewa jinin mutum da yake fita daga jikinsa ba najasa ba ne suka sake yin hujja da hadisin Umar da cewa yana sallah lokacin da aka ji masa rauni aka cike shi da wuka yana tashi yayi sallah wa jurhuhu yatasa'abu daman ciwon sa yana fidda jini suka ce to kaga yayi sallah duk da ciwon sa yana fidda jini kamar yanda wancan shi ma yayi sallah duk da jini yana fita daga jikinsa sannan daga cikin hujjar su shine wannan asar na Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud yana cikin musannaf na Abi Shayba haka nan yana cikin littafin Tabarani al-Mu'jam al-Kabir yana cikin Mushkil al-Athar da yawa daga cikin malaman hadisi sun fitar da athar din isnadin sa sahihi ne cewa Ibn Mas'ud Abdullahi Ibn Mas'ud ya yanka raƙumi ya zamana a cikin sa akwai abin da ya shafi tumbin raƙumin da kuma jinin wannan raƙumi kuma aka yi sallah ya sake raula ba to kaga in ce akwai jinin raƙumi da ya yanka a cikin sa amma kuma ya yi sallah da ita bai sake raula ba to akwai yan kadan daga cikin malamai da suke wannan hujja shi akwai Shaukani akwai irin su Sana'ani mai Subulus Salam har zuwa su Sheikh Nasiruddin Albani su Siddiq Hassan Khan Rawdan Nadiya da sun tafi akan wannan ra'ayi cewa jinin da yake fita daga jikin mutum da jinin da yake na dabba da aka yanka in dai ana cin namanta ba kamar na alade ba da ba a ci wannan da suka ce ba najasa bane amma dai jumhurin malamai mafi yawa daga cikin malamai wasu ma suna hikayar ijma'i kamar da Nawawi sai cewa ijma'i ne na malamai cewa jini da yake fita daga jikin mutum da jinin da aka zubar wannan najasa ne maganar jinin da ya zuba daga dabbar da ake yankawa wannan zahirin abin nan ya zama najasa ya fi ƙarfi saboda fa innahu rijsun daukan cewa yana koma ga naman alade kadai ba ya koma ga sauran abin da aka ambata yana da rauni tauhidin dabiri anan ba zai zama hujja da zai sa saboda ihtimali ya koma fa innahu ya koma zuwa ga damirin ya kuna illa an yakuna din da Allah ya faɗa saboda haka ko ya zama damiri ne kuma ga mazkur fa innahu ay al mazkur abinda aka ambata din nan duka rijsun kazantani saboda haka sannan asar din Ibn Mas'ud duk da riwayarsa ta inganta amma a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da sanadi sahihi Hushaym daga Yunus shi kuma daga Ibn Sirin daga ƙarshe shi ya ruwaito wannan hadisin daga Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin shi ya ruwaito hadisin daga Abdullahi Ibn Mas'ud amma daga ƙarshe shi kansa ya janya kansa daga hadisin yake cewa hadisin nan ni bai yi mun ba shi da kansa mai ruwayar hadisin shine Ibn Sirin saboda kaga wanda ya ruwaito hadisin yake cewa la yujibu ni daga baya ya daina sakin hadisin ko daina amfani da shi ya ce hadisin baya buri da shi wani alama ce da take nuna cewa ya kula akwai wani abu da yake ya saba wa ko usul da sauransu
sai wani yake tambaye malam shin ya inganta yin sallar rakatar fajr babu karatun surori sanai idan bai inganta waɗannan surori ne ake karantawa
to nafila sai nafila da karanta fatiha kawai wannan babu komai sai yayi nafila ko farilla ce mutum ya takaita akan fatiha sallar su tayi la iyaka da kawai ya rasa wannan sunnoni na karatun surori a ciki da aka rakatai alfajiri ana karanta surori annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka farko a raka ta biyu kuma yakan karanta qul huwallahu ahad saboda akwai karatun qur'ani karatun sura bayan fatiha a cikin sallar rakatai alfajiri
to ne ke ce malam assalamu alaikum tambaye sai ta ce mahaifinsu ne ba da fili na gida akan yarjejeniyar cewar wanda aka bai wa filin zai auri dan mace to bayan aure sai mijin ya nuna baya son yarinyar to shine ke tambaye malam yene matsayin wannan filin gidan da aka wanda mahaifinsu ya ba shi da kuma sauran aikace da yayi a gurin gina wannan filin
cewa zai auri yarinyar ibarar zai auri yarinyar wannan lafazin yana nuna zai zama aure da ita ba wai yana nufin za a daura musu aure in so su ke ta ba yana jin akwai wanda zai fahimci cewa zan baka gida ku zauna zan baka fili ka gina gida da sharadin ka aure ta yadda shi ka aure ta shine ya zauna da ita ya aure ta su zauna tare ba wai ya aure ta ya sake ta ba ya aure ta sake ta ya zama nashi kina da yayin shiga masallaci aka daura aure ya mutu zai ci to na saki ki kuma na ci ne fili so in ya zama a bisa wannan sharadin ya mallaka masa sai ya karya sharadin shikenan ko dai ya dawo masa da filin sa in bai yi komai akan sa ba in kuma yayi wani abu akan sa yayi gine-gine watakila ba ya gine-gine da suke zauna a ciki to shikenan sai a kimanta filin sai ya dawo masa da kudin filin ya zama da ba zai iya dawo masa da kudin filin ba saboda baya da shi baya da kudin da zai ba shi na filin shikenan sai shi mai ba da filin sai a nemi to ko dai ya sayi ya biya kudin ginin ya mallaki gidan gaba daya ko kuma in baya da bukata ko baya da kudin da zai wannan shikenan sai ya sa shi a kasuwa a sayar a fita masa kudin filin sa sauran canjin kuma ba wani ne shi mai gina amma dai ba zai cancanci ci gaba da rike fili ba matukar dai bai zauna da ita yarin ne
to ne ke ce malam shi sana'a sai ta ce yin wayar to sai wanda suke sayan kaya a wajen sai ce idan ya kawo masa kasuwa mana ne siya suka zo da shi ya sai kayan zai fitar masa da wani kaso na adadin kuɗin da aka siya din yace saboda ya kawo masa wannan kasuwa din yayi masa ciniki kuma gurgurdan yawan abin da aka siya shi ma mai kayan gurgurdan abin da yake bashi kenan shine yake tambaye malam menene hukuncin wannan kuɗi da yake bashi na kasan da ya fitar masa a shirance
to babu laifi mutum mai kaya ya baka tallar kayansa in ka samu masu saya suka saya ya fitar da kai wanda ita ce ki kira sansa dillanci kamar dillari ne a bashi kaya sai kawai dai anan abinda za a yi la'akari da shi shine ka zanto mai gaskiya da amana mai nasiha ga wanda ka yi baka aiki ya zanto inda za ka kai shi da abinda zai siya din ya zama mai kyau ne kada saboda wancan kaso da ce zai baka za ka sa shi ya sayi abubuwan da watakila akwai inda zai samu masu kyau amma ka kai shi saboda shi wannan ya ce da kai zai riga baka wani abu sauraka a cutar da shi saboda kai ka samu wannan bai halatta in kai haka ba ka zama mai nasiha ga wanda ya baka aiki ba galibi wanda zai baka aiki yana yarda da cewa ka san aikin ka san kayan aiki ka san masu kyau masu ƙarko masu nagarta ka san wanda suke ba haka ba sauraka in ka je ka ce ga wurin wanda za a saya to zai yarda cewa abinda za a saya a gurin wannan mutum mai kyau ne kai ma ka yarda da shi to amma in ya zanto ba haka ba ne kawai ka kai shi wannan guri zai sayar masa sirra san masa kayan da watakila akwai inda ake sayar da masu kyau shi kuma nashi ba masu kyau ba ne ba ka yi saboda kawai a baka wannan kaso din ka yarda kawai a sayar masa da wannan abubuwa marasa kyau to anan ka ci amanarsa kuma ka masa albush wanda zai tambaye ka amma in masu kyau ne kuma nasiha cikin al'amarin ka dan shi wancan da yasa ka kawo masa ne wasu wasu sai ya san ya ba ko wani abu dan babu komai a cikin kanka saboda a guji abinda zai cutar da wanda zai sai kaya kai abinda ba za a cuce shi ba kakka a hada baki da shi saboda yadda baka a cuce shi kira abubuwan nan a zabga musu kudi tare da cewa watakila a shagon kusa da shi gashi ana sai da abin sim abu shi dai wannan ba wani ba da kudi madaidaici amma da an zabga kudin kai kuma ka rufe ido akan cewa wannan da ake za a saya shi ne ko kuma anan ya kamata a saya saboda abin da zai baka nan ma ka gaba kai nasiha ga mutumin da ya amince maka ba tunda ya sha bamban da wanda kawai dillanci yake yi shi ba wai sana'arsa ba ce kowa yake aka bashi ba kai aiki ya baka za ka yi masa wayarin a san wayoyi masu kyau a kayan aiki masu kyau ya yarda da kai to da abin da ka nuna masa ka ce a sayi wannan to su zai ki saya ba zai yarda cewa ni mai kyau ne kuma ka ce ya saya alhalin kuma ba haka ba ne ko a zabga wa mutum kuɗi abinda ake sai da shi 1,000 a sai masa da shi 2,000 gashi a kusa da shi 1,000 amma kayan rufe ido saboda zai baka wani abu a ta dabka masa kuɗaɗe saboda kai ka samu kaso mai yawa wannan ma ba kai adalci ba amma in ya zama normal abin daidai wa daida ka bi gaskiya ba tare da ka cutar da wannan abin da ka bada an baka wani kaso a cikin abin da sai ya babu komai
to sai mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum yace malam ina hukuncin limamin juma'a yake tambayar ma mu alhalin yana ko ba suna bashi amsa da fadin haka ne ko ba haka bane shin juma'a limamin tana nan
idan buƙatar limami ne magana da wanda yake ba buƙata ta taso yana iya tambayar sa yana iya masa yana bashi amsa wannan babu laifi amma ba wai ya zama dabi'a ce shi liman kullun yazo haka za su yi tahira da mamu akan babu wannan ya saba yadda da yake huduma ya saba wa yadda sahabbai suka yi huduma ba wai bai da huduma suke wajen hira ba faɗa su guri ne da ake samun nutsuwa ana sauraron liman abinda zai faɗa in wata buƙatar ta sahar sai an yi magana kamar ana cikin huduma sai wani zo zai musulunta ba laifi a dakata a saurari wannan da ya zo musulunta ko wani saƙo muhimmi da ya kamata a sanar da shi nan take ba tare da jinkiri ba a gaya wa liman ya yi magana da wanda ya zo da saƙon a sanar da saƙon nan take duk wannan babu laifi don ya kasance a cikin huduma amma ya zanto kawai hudumar ta koma filin tattaunawa tsakanin liman da babu wannan ba shi ne abin da aka sani a shari'ance na huduma ba
wani ga cewa menene matsayin zuwa masallaci da yaro karami shin akwai shekaru da ya kamata a kai yaro masallaci ko kuwa ana iya zuwa da su kawai domin tarbiyyantar da su yin sallah a masallacin kuma akan lokaci
annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ku umarci yaranku da sallah idan sun kai shekaru 5 idan sun kai 10 ku dake su akanta akan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da shekara 5 babinan sabai sai ne shekara 7 ya bada umarci yara da sallah idan sun kai shekaru 7 sai lokacin ake sa ran sun samu tabi'i za su iya bambance abubuwa suna iya fahimtar abubuwa to umarce su da sallah idan aka ce umarce su da sallah za a iya zuwa da su masallaci su yi sallah tare da liman yana daga cikin tarbiyyantar da su akan sallah sai kai shekara 10 ba su ka zanto suna wasa da sallar ta kama ba a dake su haka da bai ce amma yaron da bai kai shekara 7 ba ko ubarta sa ba a ce kai ba in shi ya ga dama ya tashi yana kwatantawa a gida ka kana shi ce bai ba za kai ba amma kakka ce tashi kai sallah yaro dan karami ba haka da cewa ya bi 70 bi 70 sini shekaru 7 to kaga ba ka dauko yaro dan karami dan shekara 2-3 kawo shi masallaci ya hana mutane sallah ya yi ta wasu wasanni ya ta ife-ife wani lokaci mai ta koke-koke irin wannan ba daidai ba ne yanzu lokaci za ka samu a masallacin juma'a wani sai ya zo da yaro ko yarinya 'yan ƙanƙani da bai wuce shekara 1 ba 2 are ya tafasa ihu liman yana huduma yaro ya hana kowa nutsuwa ya hana shi kansa neman nutsuwa kansa nutsuwa wajen yi mutane hulɓa saboda kukan yaro kukan yaro yakan shawwashe kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga sallah da niyyar tsawaita ta in yaji kukan yara da suke masallaci mata da suka zo masallaci to sai ya takaita saboda yaran da suke tare da shi anan mata galibi su suke rinan yara an arabin cewa shi ta zo masallaci to tana goyo za ta zo da yaran da suke shayarwa ba za ce ta aje shi ba sannan ta zo masallaci amma kai namiji ka dauko yaran da yake ake shayarwa ka zo da shi masallaci akan me ba kai yake hannunka ba saboda haka wani lokaci kukan yara yakan sa a ma takaita abubuwa saboda tausaya wa uwa kamar yadda annabi ce saboda tausayin uwarsa sai ya takaita abin amma ba daidai ba ne uba ya dauko yan yara bici-bici zo masallaci su ta damun masallata wannan ya hau kansa wanda zai ce ayu sai ne ya zo abinan Hassan da Hussein suna hawa kan wayan annabi yana sallah Hassan da Hussein annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi ya taho da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da Isa Obama idan ya tafi sujjada wannan shi ma zaka samu wata waƙiya to ayin ce ba wai wani abu ne da yake yayin ta maimaituwa ko wata larura ko gida ba kowa sai ita ya taho da ita masallaci saboda abin nan kai ya bar ta gida ba wanda zai kula da ita ko wani sababi amma ba wai ya rika kullun zai fito ya shigo da yaro masallaci ya sallah ba a haka ko dai ban zai sallaci shi ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama dauko yarsa in ya tafi sujjada ya aje ta in ya dago daga sujjada ya saba ta ya tashi da ita ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da Umama wannan duk ba haka bane annabi sallah nawa yayi amma a sallah da yace aka ce annabi yayi wannan kuma ba a san sabab din da yasa abin nan ba saboda ta qadiyya ce ainiya waqi'a to ain ne wala la'u wala amma kaida yaro ya kai shekara 7 sai ya zo da shi masallaci in bai kai haka ba to kada a umarce shi ba ballantana har ka jawo shi masallaci ya hana masallata ne kuwa
to sai mai tambaya na gaba yake cewa yana da matsala ne mallan ta yadda idanuwansa ba sa iya jurar iskar fanka to sai su kama ciwo shi ne ke tambayar ya halatta idan ya zo masallaci kada ya tsaya a tsohon sallah kusa da fanka din ya koma wurin da iskar fankar ba za ta dame shi ba alhali tsohon sallar yana daidai saitin fankar kuma bai karasa inda shi din ya tsaya ba
idan da larura mutum zai iya warewa duk da wasu malamai a irin haka suna cewa in dai har da larurar da ba zai iya shiga sahu ba to sai ya sallah sa shi kadai in da larurar da ba zai iya shiga sahu ba to kai ce zai zo ya tsaya a can gefe kamar misali mutumin da ya ci albasa ne ko ya ci tafarnuwa ya bi cewa kai ya matso masallaci ba kai zo ba ya bi cewa ka zo amma ka zauna daga can wace ba ko ka tsaya can gefe ka bi masalla ba saboda ba zai shiga sahu ba to shi kenan sai ya sallasa shi kadai in har yana larurar da in ya shigo masallaci zai iya shiga karkashin fanka to ko dai ya hakura ya yi sallarsa shi kadai ko kuma in ya zo ya jira har lokacin da sahun ya zo inda ba fankar kenan sai ya jona abin da ya samu ya sallata amma kuma ba daɗi mutum ya zo masallaci ba sallah zai ba ya gan shi a tsaye kawai yana abin nan kanta irin wannan in yana da larura ko da ya je inda ba su da fankar ya sallar a can ko ya sallar sa shi kare har lokacin da Allah zai ba shi lafiya
to ne ke tambaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya masa salati daya Allah zai yi masa koma shi ne ke tambaye malami ya salatin Allah yake ga bayinsa
salatin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa shine yaba musu as-salawa ala abdihi yaba wa bayinsa a cikin mala'iku bayina gasu ya fadi abubuwa masu kyau akan bawansa shine salatin Allah ga bayinsa salatin mala'iku kuma addu'a ce addu'ar da za su roƙa wa bawa na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu hakanan salatin bawa shine talabul rahma salatin bawa da zai wa dan uwansa ko zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine neman rahama ko neman karin rahama ne shine ma'anar salatin Allah ga bawansa wannan shine abin da Bukhari ya rawaito daga Abu Aliya cewa salatul Allahi sana'uhu yabansa da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa bawansa shine salatin da yake wa bayansa
to ne ke cewa malamin shin ziyartar iyali ga ne mata biyu zuwa sama waɗanda ba kwanansu bane haƙin su ne ko kuwa kawai ihsani ne yace idan ya ziyarci wata a ranakun da ba kwananta ba saboda wani dalili sai bai yi wa ɗayar ba saboda babu dalili ne haka zai zama rashin adalci
wannan husnul ishrani kyakkyawar mu'amala ce ta auratayya kyakkyawar mu'amala ta auratayya abu ne mai kyau kuma da shi ne auratayya take aure yake dorewa ya albarka to ashiruhun bil ma'ruf wani abinda al'ada ta zo da shi mai kyau to ku yi musu irin wannan mu'amalar mu'amala mai kyau ka tashi kana da mata da yawa ka leka kowace kaga ya ta kwana kun gaisa in tana da wasu bukatu ta gaya maka wannan mu'amala ce mai kyau ba a wancan lokacin ba gida ɗaya ake ba ko gida ɗaya ake yi ba guri ɗaya ka kwana ba wace za ta kwana a inda take sai wacce take da kwana masu ƙila ita ce tare saraka ba laifi don ka leƙa inda suke gajiya suka kwana wanda gajiya in akwai wata bukata in akwai wani abu da suke so a wajenka dukka ji wannan husnul ishra ce kuma idan akwai wata larura da ba za ta baka ka shiga ba ko ka tashi kana sauri a ranar za ka fita za ka je wani abu ko wani alkawari ko wani aiki da ya shiga gabanka ba za ka iya zagayawa ka je kun kowa ba kuma kuma za su fahimci haka aiki kuma shi kenan don yau ka tashi da wata larura za ka fita da wuri baka zagaya ka je ka duba ya suka kwana ba shi kenan sai su fushi da kai su ce yau ka dan kana da larura ka fita me yasa ka hana ma hakkin ma wannan duk ba zai zo a gurin masu hankali masu tunani saboda ka husnul ishra ne kyakkyawar mu'amala ce da miji yake wa matarsa mace take wa mijinta
malalai saka da alkari masu sauraron mu duka da wannan muka kafa shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kowa da na ku sakonnin tambayoyin ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 36 14 55 ko kuma cikin adireshin email na fatayinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatayin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shirin malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umari jalimu oyan babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaduwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.